Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
To assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shin hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Adadin mutanen da suka mutu a harbe-harben kan mai uwa da wabi da aka yi a wasu masallatai biyu a kasar New Zealand shekaran jiya Juma'a ya haura zuwa 50, bayan da masu ayyukan kai daukin gaggawa suka gano wata gawa a wurin da al'amarin ya auku. Kwamishinan 'yan sanda Mike Bush ya sanar da safiyar yau dinnan Lahadi cewa zuwa yanzu an kwashe dukkanin garokin da ke harabobin masallatan biyu. A yayin da muke kwashi garwakin ne muka gano wata gawar kuma, a cewar sa jiya Asabar an gurfanar da wanda aka fi zargi a waɗannan harbe-harben na kan maiwa da wabi a gaban wata kotu a garin Christchurch. Wasu jami'an tsaro saba da manyan bindigogi ne suka shigar da Brandon Tyrant a kotu, wanda shi dan asalin kasar Australia ne mai shekaru 28, wanda da kansa ya yi ikirarin cewa shi mai ra'ayin fifita jinsin farare ne. Madugun yan adawar Venezuela Juan Guaido ya je birnin Valencia da ke arewacin kasar Venezuela a jiya Asabar don ya fara ziyara, wato zagaye kasar a matsayin wani bangare na yunkurinsa na ganin bayan shugaba Nicolas Maduro mai fama da rigingimu. Guaido ya tura hotunan harkokin da suka gudana a yau dinnan ta kafar Twitter, da suka hada da zuwa babbar majami'ar Valencia don yin ibada da kuma ziyartar wata kasuwar garin, inda ya ta gaida cincirindon jama'ar da ke goyon bayansa a wuraren biyu. Ya aika da wani sako da harshen Spaniyanci mai cewa waɗanda ke zaune a nan da kuma waɗanda suka zo don sayayyar 'yan abubuwan da suke iyawa mutane ne masu aiki tukuru, kuma sun ma cancanci rayuwar da tafi haka. An ba da rahoton mutuwar akalla wani mutum bayan wata zanga-zangar da aka yi game da zaɓe a ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo. Mambobin jam'iyyar UDSP mai mulki sun bazu kan tituna shekaran jiya Juma'a suka yi zanga-zanga kan sakamakon zaɓen majalisar dokoki na lardi, sakamakon da ya nuna cewa babbar jam'iyyar adawa ta CFC, jam'iyyar su da daddan shugaba Joseph Kabila, ita ce za ta rinjaye yanzu haka a majalisar. An ba da rahoton kashe wani dan sanda a lardin Kasai Oriental. Rahotanni na nuna cewa masu zanga-zanga sun farma hedkwatar jam'iyyar ta su Kabila. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani lauya da ke nan birnin Washington DC ya ce Iran ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 10 ga wani daddan sojan ruwan Amurka da take rike da shi, wanda wannan shine ba Amurka na farko da aka san cewa yana kame tun bayan da Donald Trump ya zama shugaban Amurka. Lauyan mai suna Mark Zait ya gaya ma kafar labarai ta AP cewa an sami Michael White ne da laifin cin mutuncin shugaban addinin Iran da kuma sakin wasu bayanai na sirrinsa. Zait ya ce ya ji labarin wannan hukuncin ne daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wadda ita kuma ta jiyo daga gwamnatin Switzerland wadda ke kula da muradun Amurka a Iran. Ku gafarce ni. Shi dai White, wanda ya fito daga Imperial Beach na jihar California ta nan Amurka, ya je Iran ne wurin budurwarsa wadda suka sadu ta yanar internet kuma har ya sai tikitin komawa gida ran 27 ga watan Yuli komawar da bai yi ba kenan. Kasar Rasha ta ce ba za ta lamunta da takunkumin da kasashen Amurka da Canada da kuma tarayyar Turai suka kakkaba mata ba bayan harin da Rasha ta kai kan wasu jiragen ruwan Ukraine da haɗe yankin Crimea da kuma take-taken Rasha a gabashin Ukraine. Hukumar Baitul Malam Amurka ta fitar da wata takardar bayani shekaran jiya Juma'a mai cewa ta auna wasu Rashawa 6 da kuma kamfanoni 8 da takunkumin da ta kakkaba saboda ci gaba da takalar kasar Ukraine da Rasha ke yi. Sakataren Baitul Malam Amurka Steve Mnuchin ne ya faɗi haka wata takardar bayani.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barka ku da warhaka, barka mu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, shirin da ni Suleiman Muni Barma zan gabatar da gudunmuwar abokan aiki daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Dana biye da mu a makon jiya shirin na kasa ba kasawa ba ya maida hankali ne akan halin da zabaya ke ciki a jamhuriyar Niger, yanayin rayuwa, hulɗar zamantakewa a gida ko a makarantu zuwa wurin aiki. A yau za mu dora ne daga inda muka tsaya, inda bakuwar shirin Malama Zainabu Saidu magatakardar kungiyar zabaya ta ƙasa za ta yi mana bayani akan wasu muhimman batutuwan da suka shafi wannan rukuni na al'umma. Rashin sanin zahirin adadin zabaya a yau a Niger a hukunce ko a kungiyance na daga cikin matsalolin da ke toye ayyukan kungiyar waɗannan mutane, a bisa la'akari da cewa wannan al'amari na takaita tallafin da ke shigo su daga kungiyoyi masu zaman kansu na gida da waje.
Rashin taimako ke hana mu zuwa gaba. In ba haka nan ba, abubuwan da muke so mu yi, kun ga yanzu aka ce difa shekaran shi da an kira mu aka ce akwai su can da yawa, amma bamu da abun ga, bamu da hali da zamu iya ce mu shiga mota zuwa difa. Inda mun samu zuwa difa ne tunda duk wayan kai da muke nan ga kikin ya mai dai ne muka samu dama muna yin shi, amma kikin jahohin ma ya kamata mu je mu can mu da mu samu musu wayan kai zabaya ba aljani bane ba abun gaba ne mutun dai ne. To ba mu da ba mu samu abun gaba mu nan ga samu taimako mai abun ga inmu da zamu iya cewa zamu yi wa'annan abubuwa, amma dai kungiyar ta tana iya bakin kokarin ta dan dai a san muna nan kuma a san ba mu ƙara yarda a taka mu haƙƙi. Eh, muna nan yanzu.
A yanzu akwai wani kiyasi da aka yi cewa a san ko adadin zabaya su nawa ne ku nawa ne a nan Niger?
To wallahi shekara 2015 muka fara mun yi abun ganya mai doso maradi can ne muka saya. To sauran dai har yanzu dai ba mu san dai mu nawa ne.
A jahohin da kike magana idan aka yi lissafin su su nawa ne gaba daya?
Kamar nan ya mai dai mun kai mu 75, kuma maradi da muka je sun yi 40 da wa'anda muka gani, kuma aka ce akwai wasu cikin kauyuka su abun ga kusa-kusa suna can su ban ma same su ba, amma wa'anda muka gani dai sun yi 40 doso su kamar su 30 dai, amma daga baya aka ce a wasu akwai wasu wa'ansu wata mace ta aihu to ba mu samu zuwa can kuma ba. Na san dai an ƙara tunda nan ya mai ma kullum ƙaruwa ne suke yi, kullum ƙaruwa ne ake yi.
To an sani cewa a ƙasashe irin namu masu tasowa mahi yawancin mutanen da ke da nakasa kan mai da hankali ne ga bara. Menene abin da aiki ko sana'ar da zabaya suka fi mayar da hankali a kansu a nan Niger?
To, a wagga ma da kuka ga yanzu ta ce bara take, tunda wasu rashin hali ma ke sa zuwa baran nan, amma akwai wasu sun yi sa'a sun yi karatu suna aiki. Tunda wanga da azumi ita likita ce, ita president din ma ita jurist ke, ni da kaina ina aiki radio, amma wasu basu samu sa'an nan na su, ba makaranta suke yi, ba aiki suke yi, ba kuma waɗanda suke bara ma fatan su bai abun ga yi, kuma bai san rana. Kenan in ka ce zaka shiga rana kana bara, wannan ma kuma matsala ne kuma. To yanzu inda akwai wani abun ga kamar formation ne haka, in suna abun ga shine muna nan ga abun ga dan mu ganya ne zamu yi mu samu waɗanda suke zamne haka, ba su nan ga komai a samu inda za a sa su. Kamar suna formation mata ne, an suna iya dinki a sa su dinki, maza ne kamar wani aiki da in abun ga sai a sa su.
Akwai wani abun da ke shigo ku daga gwamnati a matsayin tallafi?
To akwai, tunda muna aiki tare da minista ta al'umma, muna aiki tare da su. To amma ba a iya cewa gwamnati kadai bai iyawa a ce gwamnati ya dauki abun ga ya dauki nauyin mu 100%, bai iyawa. Ya kamata a ce kama akwai wa'asu kama haka da za su iya rake gwamnati kekan taimako.
Su ko kungiyoyi masu zaman kansu a wace irin mu'amala ce ke tsakanin kungiyar ku ta Zabaya da su irin waɗannan kungiyoyi na cikin gida ko na waje?
To muna iya cewa kamar akwai su CBM, akwai ta Humanity Inclusion, su dai zamu iya cewa zaman da tsakanin mu dai yana da karhi sosai. Tunda yanzu kamar mu tashi haka mu ce muna son kaza, nan da nan ne su abun ga za su yi. Tunda wayin kai ma da muka ce muka yi wannan watan da ya wuce ma, su CBM da Humanity Inclusion su ne suka ba mu kudin da muka samu muka yi wayin kai inna na abun ga, muka samu malamai su 2000 muka samu wayin kai inna.
Aisha, mu je akan maganar magani. Harkar nan akwai bukatar magani sosai, saboda a tattali fata ga zahi ga kudaje da ke damun Zabaya. Shin ina kuke samun magunguna?
Magunguna dai ba kullum muke samun su ba, gaskiya ba kullum muke samun su ba. Tunda yanzu ga zahi kuma zahin ya kusa shigowa, amma dai har yanzu dai maganin abun ga shahar da ake shaha ma ranan, har yanzu dai mun yi abun ga mun aje kusan minista wadda muke aiki tare da ita, amma dai har yanzu dai mun samu abun ga in ba mun samu magungunan ba. Gaskiya muna bukatan su, tunda cin zahi in ba magani ne ba gaskiya haraka ba ta abun ga.
Kungiyar ku da kanta ke saiwa mambobin ta magunguna ne ko kuwa ya ake?
Wallahi da kanmu muke sayan magungunan mu da kanmu, tunda ba wani koda ma ba wani karhi gare mu ba, ko wagga ma da kuka yanzu kun ga mun sai mata magungunan da muka sai mata kudi ne da muke abun ga kaman karshen wata haka muna samu muna tara wani ƴan su daloli su ne muka dauke yanzu muka sai mata magungunan.
Menene kira na karshe zuwa ga al'umma, gwamnati, kungiyoyi masu zaman kansu da dai sauransu?
To ga gwamnatin dai so muke su yi haƙuri da mu, zanda suke bin mu muna so su ƙara kokari su bi mu hakanan su yi haƙuri da mu, tunda haka ne Allah ya so. Kuma kungiyoyi masu zaman kansu in dai suna iya taimako, ba mu ce kullum ba a ce a komi suka ɗauka suke a kai mu zaburi, a'a kaman kake shekara biyu haka suna iya abun ga su guda ce bari mu bada kudi haka su sai magunguna, koko in suna so suna iya sayan magunguna da kansu su ce bari mu kai musu su rarraba tsakanin su. Ba mu ce su ba mu kudi, ba mu ce su ba wani abu, amma zaman da muke tare da su muna so kamar kiyaman nan da ake guda mu yana mun zahi sosai. Kiyaman nan muke so a bar kiyama tsakanin mu, mu ma mutane ne, kun gane mu inda kuka gane mu, muna sallah kaman kowa, muna azumi kaman kowa, kamar yanda mutane suke, muna rashin lahiya kaman kowa. kiyaman nan ne muke so su bar gwada mu kiyama babu dadi.
Yanzu misali idan akwai wani wanda yake son ya auri zabaya, wace shawara zaki bashi?
To shawara da zan bashi in ce yayi kokari, tunda mu da azzam na nan ga mu da iyayenmu duka bakake ne duka su. Allah ne ke yanda yake so. Kenan kakka gwadi Allah ya halicce ka da bakin hwata ka ce kan gwada ma wani o ni da ita ba dai bane. Allah kadai ya san abin da za a yi gobe. Mun zamna ne muke kindo. Kenan kiyaman da muke so a bari. In mutunan ya ga budurwar shi inda zabaya cece zai aura, da Allah ka ku ce a'a kai ya arma. Ku bari ya arma.
To masu sauraro, nan muke kammala hirar da muka yi da Zainabu Saidu, magatakardar kungiyar zabaya ta kasar Niger. Saboda haka a nan za mu rufe shirin na yau. A madadinta da abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, Allah ba mu alkhairi. Assalamu alaikum.
To madalla, yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na huka.
Gaskiya a maganan haƙƙin mata a siyasa, to tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate ma, saboda daga zaran an ce baki da kuɗi, to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi. In dai baki da kuɗi, baki da uba, baki da wanda ya tsaya miki, to daga an shiga wani kwana an gama da ke. To tun daga nan ake zub da mata.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani batu da ke ci gaba da daukar hankalin al'umma kasashen duniya shine babban zaben kasa a Najeriya, wanda mata suke bayyanawa a matsayin koma baya, kasancewa da dama da suka nemi tsayawa takara basu kai labari ba. Ta haka muka gayyaci mata masu ruwa da tsaki a zauren taron ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, yayin ɗauko rahotannin zaben da nufin nazarin yadda za a iya samu mata su ba da gudunmuwa a tsare-tsaren da suka shafi rayuwarsu da cigaban ƙasa.
Sunana Hadiza Sanda Umar, Tijjaniya Muslim Women Development of Nigeria. Gaskiya na yi farin ciki da Allah ya kawo ni wannan zama, saboda muna daga cikin mata da muke da baƙin cikin abin da yake tafiya a ƙasarmu Najeriya. A ƙasarmu Najeriya ne za ka gama ce ko a gurin zama za a ce wannan gurin zaman bai dace da ita ba, wannan gurin zaman ne ya dace da ita. A ƙasarmu Najeriya shi ne za a shiga mota a ce wannan gefen na maza ne, wannan gefen na mata ne a ƙasarmu Najeriya. Amma a lokacin da aka zo rabon wata alkhairi, a lokacin za a ce wannan namiji ne shi ya kamata a bashi kaza, wannan mace shi ya kamata a bata kaza. To a gaskiya an shiga haƙƙin mata. Tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate ma, saboda daga zaran an ce baki da kuɗi, to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi. In dai baki da kuɗi, baki da uba, baki da wanda ya tsaya miki, to daga an shiga wani kwana an gama da ke. To tun daga nan ake zub da mata. To daga nan ne matsalarmu da Najeriya. Mata za mu tashi mu ce ba mu yadda da delegate ba, to da da mu samu yanci, saboda mu muke da vote din. Mu ne za mu fito da safe, bayan mun kula da su fa, mun dafa musu abinci, mun duba iyayensu, kuma mu goyo ƴaƴanmu mu fito mu tsaya, sai mun yi voting. To a irin wannan tafiyan nake so mu fahimta a matsalar tun farko sun san cewa za mu iya kada su, sai suka kawo maganan delegate. To daga nan ne aka san inda ake kakkaba mata, ko kina da shi ko baki da shi, daga an shiga kwana an gama da ke, saboda baki da capacity, baki da kuɗin da zaki iya ba waɗannan delegate din. To daga nan ne ake cire mata a gefen siyasa. A gefen mata mu kanmu kuma muna cutan kanmu. Ba zai yi a ce mace ƴar uwata ta fito ta tsaya takara ba zan zabe ta ba sai in je zabe namiji, me yasa?
ita mace daga naje gabanta ta san matsalata, ta san ni uwa ce, ta san meye duk abin da na gaya mata ba wai a cikin abin da zan sanar da ita. Amma daga zaran kin je gaban namiji tunanin su ɗaya ne, shi ya zai ya sallame ki ki tafi, ba za a baki wannan ki tafi kawai ki je ki dan yi wani abu shikenan. Amma ita mace nan kika je gabanta, ita ta san tun dama in ta baki 10,000 ta san me zaki da shi. To abu shawara ɗaya da zan ba mata, su ji tsoron Allah wannan lokaci in har mace ta tsaya a tsaya mata. Maganar da zan iya faɗa a wannan gefen matan kenan. Duk da haka zan yi magana akan wajen da ita baban mu ta faɗa akan cewa matan mu a addinance a aure su ayi kaza ayi kaza. To wata al'ada ce da yawanci din yan arewa ce wanda ta kai shekara 40 baya zuwa 50. Gaskiya tunda ma primary school din ma da kyar aka yi shi, in an barki kin yi primary school din tun da ma kin samu dama ne, in kin kai secondary school din ma kin samu dama ne. To amma mun kai ga mun samu mata da suka kai ga shekara 50 zuwa 60 kuma suna da matsayi a gwamnati. To da zaki je neman taimako a office din ta, wallahi ba za ta bude miki kofa ba. Mace ce take wannan harkar. Sai namiji ya saurare ki, ita mace mata saurare ki, ko ta kalla zanin ki ya funata, ko dan kwalin da kika dauka yayi kyau, ko makeup din ki ya funata. Farko kenan matsalan mutum, farko mu za mu gyara kanmu daga gidanmu. To amma mu ne asali muke da matsala, mu ne ya kamata mu san matsalan mu. Shawara da zan ba mata in suna ji, kai namiji fita kake yi, ka bar matar, matar ita ce cin shi shansa suturarsa, in ya dawo makaranta ita ke bude takardansa ta ga homework dinsa, in bata ilmantu ba ta ya za ta yi ta sani. To sai aka koma kan siyasa ta zo, sai aka samu mata sun fito. To ni yanzu ba laifin maza nake gani ba gaskiya, wannan direct mata ake magana. Wato ya zama challenge da mu da za mu ga mace ta fito ta tsaya mu ki zabanta sai mu nuna musu su su zabe ta. Wallahi ba zan yi kafara ba. In aka bincike su ba su da voter card ma. Few of them ne suke da voter card. To da za a ce mu mata ayi challenge mu, muna da irin mata da suka fito, to mu zabe su mu nuna musu cewa mu din mun yadda za mu zauna a kicha mala mu zabu mace. To nayi challenge matan Najeriya, da za a zo a baki 100,000 ko 200,000 karba kudin Najeriyan ki ne. Ki voting din mace.
To madalla kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan dakin watsa shirye-shiryenmu dake bindin tarayya Abuja. Muna wannan zaure da mata domin tattaunawa akan yaya ne za yi a samu adama da mata a harkokin siyasa da kuma mulki Najeriya, ya wace gudunmuwa mata za su iya bayarwa domin ganin ci gaban Najeriya kasance wata tsintsiya madaurin ki daya. A cikin bayanan da muka yi mun tabo batutuwa da dama. Bari mu faro da wannan batu na har yanzu ba mata kashi 35 cikin 100. Hajiya da ta yi magana yanzu nan ta ce mata duk inda mace ta tsaya a zaɓi mace. To ina da tambaya guda ɗaya akan wannan batu. Muna so mu zaɓi mata domin suna mata, ko kuma muna so mu zaɓi cancanta? Demokradiya muke. To a ba mata haka kawai a ɗauki kashi 35 cikin 100 a ba mata ɗin nan demokradiya ce? Hajiya Yusuf.
Ina gode ka. To an da yi abin nan maganganu da yawa kuma bayani masu daɗi. Kuma ni ga ina kira ga mata, ya kamata mu yi abin da ya kamata. Yadda kika ce kamar yadda na rubuta a nan, na rubuta tantancewa. Kin ga yanda aka zance mace. Babban abin da ya kamata mu yadda an saba gaya mana kuma mun dade muna yadda da shi. Shine ake cewa wai mata ba sa taimaka mata, ƙarya ne. Da kika je office kina nemo wani abu kika tadda mace, sai bata taimaka miki ba, a ita matsayinta na mutuniya ce da ba ta da niyyar taimako, ba a matsayinta na mace ba. Kin ga akai abu daya inda muke samun matsala, sai mace ɗaya tayi abu daya duk sai a shafa mata gaba daya. Namiji zai abu shi kanshi kawai, ba zai shafi dukan mazajen ba. Idan muka samu wani abu mace ba ta miki wannan abun ba, sai ki ci a dan tana gani dan ni mace ce, a halinta ne bata ba ta da niyyar taimako. Haka zalikan zaka shiga wani office ka tadda namiji ba zai taimake ka ba, halin shi ne. Amma kin ga ba lokacin da za a ce wai namiji zai shiga ya nemi taimako wajen namiji dan uwan shi ya hana shi, sannan ya fito ya ce ai maza ba sa taimaka kansu, ba sa taba haka. saboda haka ya kamata mu ware wa'annan abubuwa. Idan mutun ya abu mace tai abu a daina daukar shi wai mata gaba ɗaya kenan. Ita tai abin tai da take so bata yi niyyar taimako ba, yadda kika shiga bata taimake ki ba, a kowace zaki shiga office ko ba office din dai ka shiga ba ta ji wai kina neman taimako za ta je ta neme ka ta taimaka maka. To as long as ana wannan a ce women are enemies of women, mata ba sa taimaka kuma muna yadda da shi, to abin nan zai ta damu mu zamu ta tabe. So ya kamata wannan abin mu kakkabe shi gaba daya. Kuma idan kika je neman abu, naka cewa women da a turance nake cewa don't play the woman card. Idan kika je neman abu baki samu ba, kaki ce a dan ni mace ce shi yasa ban samu ba, kan ne kije ki zauna ki duba ki gani menene da ban samu wannan abun ba, wane kuskuren nayi, ya zan yi in gyara. Yanzu ko harkan siyasar nan ai ba dukkan namijin da ya shiga neman siyasa ne yake samu ba, wani zai shiga zai dade ya bai samu ba, kin ga ba dama ya fito ya ce a ai dan ni namiji ne shi yasa ba a bani ba.
Nan kuma zamu dasa aya sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da matan da suka halarci wannan tattaunawa, da dukkan wakilanmu da ke birnin tarayya Abuja, da kuma Benjamin Gawan da ya taimaka wajen da ɗan hoton bidiyo da ɗaukar sautin wannan shirin, da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.
Baku ishara ke ma wani yayi gida yayi moton ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na daunan ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba da silifas duka Allah na kaunan ku wani yana da daki nasa yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa da radi oba canya da kapet fa a daki anda kujeri nasa sanan wani bashi da ke so duka Allah na kaunan ku Allah na kaunan ku shi dai me fa kudin can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa ngai ko da baka da aho wani aibu kai wa Allah ya ji zahi ya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa to Allah sarki iko shin malaikin ka gane abunda tabara ibaka to malan galaka gode mutukan kuma kai mutunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikaka suna raya suna canje ne kuku hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai tuzga aido kan suna raya suna canje haba Allah ga bayan ka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tasa ga haishal kuma tasa ga belbunan tasa 68 duka nashi sannan wani bashi da taya to duka Allah na kaunan ku to duka Allah na kaunan ku